haka yake sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan Benin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsin rana Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin ina za mu je na Hadiza Kyari wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi rayuwar yara da matasa. Sai kuma mamacin shirin ciwon mace shirin da ke hada kan mata su tattauna abin da ya shafi rayuwarsu ta yau da kullum. Za mu kuma ji abin da yake tsone maku masu saurare ido ta sakonnin da kuke aiko mana a wayar tarho. Amma kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniyar ke ciki.
Assalamu alaikum jama'a barkamu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Majalisar Dokokin Amurka sun yi fatali da hawa kujerar naki da shugaba Donald Trump ya yi lamarin da ke zama na farko da majalisun suka yi haka cikin shekaru hudu da ya kwace yana mulkin kasar. A wata zaman majalisa ta ranar farko ta wannan shekara da ba a saba gani irinsa ba. Majalisar dattawa mai rinjayi 'yan Republican ta yi jifa da hawan kujerar naki da Trump ya yi a kan kudirin dala biliyan 740 na tsaro kanin ta yi matukar nuna masa turjiya. Trump ya cancaki 'yan majalisar dokoki na jam'iyyarsa a shafinsa da Twitter yana faɗa cewa tun farkon wannan mako gajiyayyun shugabannin Republican masu rauni za su bari a tabbatar da kudirin tsaro mara inganci. Kuri'ar majalisar dattawa ta 81 akan 13 wacce ta amince a yi jifa da hawan kujerar naki da Trump ya yi ta biyo bayan wadda majalisar wakilai ta kada ne akan yin fatali da rashin amincewar Trump da kuri'u 322 akan kuri'u 87 akan kudirin sashen tsaro. Kudirin ya kunshi ƙarin albashi kashi 3% na sojojin ƙasar da kuma jagoranci ga manufofin tsaro da zai ƙarfafa shawarwarin soja a kowane matsayi. A jiya Juma'a ne mutane da suka kamu da cutar coronavirus suka kai miliyan 20 a Amurka yayin da kasar ke shiga sabuwar shekara a cewar alƙalumar cibiyar sa ido akan cutar ta Jami'ar John Hopkins. Amurka na ci gaba da zarce kasashen duniya wurin yawan masu dauke da cutar COVID-19 inda take da kusan kashi 1/4 na adadin cutar a duniya wanda yanzu ya kai miliyan 83,300. Kasar ta kuma zarce kowa a duniya wurin waɗanda suka mutu da cutar da yawansu ya kai 347. Karuwar cutar na zuwa ne yayin da jami'an kiwon lafiyar Amurka suke fama da bada allurar rigakafi ga al'umman kasar. Gwamnatin Trump mai barin gado ta yi hasashe a cikin watan Disamba cewa mutum miliyan 20 ne za su samu rigakafin kafin ƙarshen shekara, ko da yake jami'an sun ce Amurkawa miliyan 2,800 kadai ne suka karbi zubin farko na rigakafin. Ya zuwa ranar Laraba, zubin rigakafin miliyan 12,400 aka raba a fadin kasar a cewar hukumar yaki da cututtuka masu yaɗo. Jami'ai a Burtaniya sun fara farfado da asibitocin kulawan gaggawa da aka gina a lokacin da annobar ta kunno kai a daidai wannan lokaci da kasar ke famar dakile yaduwar sabuwar coronavirus mai saurin yaɗo. Mai magana da yawun hukumar kiwon lafiya a Burtaniya ya ce ma'aikatan kiwon lafiya suna shirin sake bude asibitocin wucin gadi da aka gina saboda yakin coronavirus a London idan lamarin ya ƙara ta'azzara, a cewar Reuters. Sojoji ne dai suka bude waɗannan asibitocin kulawar gaggawa a wurare da dama a birnin, kana suna ci gaba da zaman jiran kota kwana bayan da aka dan yi amfani da su a lokacin barkewar coronavirus. Jami'an na Burtaniya sun ce sabon barkewar cutar na da alaka da bullar sabuwar nau'in coronavirus wanda aka fara gano ta a Ingila da ke saurin yaɗo. Sabuwar coronavirus ta yi sanadiyar sabunta dokokin kulle a Burtaniya da takaita tafiye-tafiye akan matafiya daga Burtaniya. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Juma'a hukumomi suka ce masana harkokin abubuwan fashewa a Iraki suna aiki gadangadan domin cire abubuwan fashewa da aka gano a wani jirgin dakon mai a kan tekun Fashion kana a kwashe ma'aikatan jirgin. Sanarwar na zuwa ne wuni guda bayan da wasu ma'aikatan tsaro masu zaman kansu guda biyu suka ce ma'aikatan jirgin sun gano wani abin da suke jin tsoro mai fashewa ne a cikin jirgin dakon mai na MT Pola mai tutar kasar Liberia da ke tashar jirgin ruwan Iraki ta Basra. Nakiyar mai suna Limpets irin na sojin ruwa ne da ake hada ta a gefen jirgin ruwa galibi ta bangaren sojin ruwa na musamman masu shiga ruwa. Daga bisani nakiyar ta fashe kana tana iya yin mummunar barna a cikin jirgin. Sanarwar Iraqin ta ce na kirna haɗe ne da jirgin dakon man da aka ɗauko hayarsa daga wani kamfanin kasuwancin mai a Iraki da ake kira Somo a takaice, cewa zai juya mai a cikin wani jirgi. Sojojin ruwan Iraki na aiki gadan-gadan domin kammala aikin ba tare da samun wata matsala ba, in ji wata ma'aikatar yada labaran tsaro a Iraki da ke da alaka da hukumomin tsaron ƙasar. A ƙarshe, wata hukumar kare haƙƙin bil'adama da Habasha ta naɗa ta faɗa a jiya Juma'a cewa jami'an tsaro sun kashe akalla mutum 76, kana suka jikata kusan wasu 200 a cikin wani tashin hankali a watannin Yuni da Yuli, wanda ya biyo bayan kashe wani shahararren mawaƙi. Hukumar ta kuma bada cikakken bayani akan cin zarafin da fararen hula suka aikata a cikin arangaman. Tana mai cewa wasu mahara sun gille kawunan mutane suka azabtar da su bayan sun kwashe su daga gidajensu, kana suna amfani da harshen kabilanci. Yawan hare-hare da maharan suka kaiwa fararen hula ya haddasa munanan laifukan cin zarafin bil'adama a cewar hukumar.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Yanzu kuma ga Hadiza Kyari da shirin Ina za mu je.
Barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin Ina za mu je matasa, wanda ni Hadiza Kyari ke gabatarwa. Idan masu sauraro ba su manta ba, a makonnin da suka gabata mun taɓo batun muhimmancin ilimin jima'i ga yara. Sai ku biyo mu domin jin ci gaban shirin. Zamu dora ne daga inda muka tsaya.
To, anashi bangaren malamin addinin Islamu Suleiman Nasir ya yi mana nazari ta fannin addini.
Musulunci ya yarda da a koya wa yaro ya zai tsare rayuwarsa, saboda yana daga cikin tarbiyya ta mummu ta 'ya'yan arewa. Ba a yarda yarinya ta zauna ba da hijab ba, ba a yarda yarinya ta zauna da kamammun kaya ba, har ta fito wanda ba muharramin ta zai ganta. Duk wannan kaucewa wani abu ne na badala, wanda yake a yanzu sai aka yi yin kofein da wasu abubuwa na Yahudawa, sakamakon kallace-kallace da kuma sakamakon suturu da ake saka wanda suke shi yasa fajir shi ya yawa. Mace za ta fita cikin yanayi kamar kwatankwacin tsari ki tsari, dole namiji ya gante shawar. Wanda ya ce wancan ilimin na ɗan sauka kaɗan daga abin da aka nemi na faɗa. Wancan ilimin da aka sanar da shi, idan macen an sanar da ita cewa kattai kaza, in tai kaza al'aurata a waje take, in tai kaza al'aurata a waje take, in aka taɓa ta guri kaza ne zai faru. Ai, tana da sanin ilimin. Bambancin idan aka ce sai sanda ta zama minzala ta mace za ka koya mata, to kuma a baya in abin ya riga ya shige ta ya za a yi ka tankwasa ta ka gyara ta. Shi yasa Bahaushe ya ce itiya ce tun yana sanyi ake lankwasa shi, saboda haka tun daga rayuwar yaro ta farko sanda aka saukar masa da yin ibada shekara tara, ya kamata a nuna masa wannan abin in ka yi shi mai kyau ne, wannan abin in ka yi shi ba mai kyau ba ne. Har shi yasa addini ya saukar mana da cewa daga yaro namiji in ya shekara tara a fara kokawar raba shi da kwanciya a cikin ɗan uwansa ma, kuma dadiya ce mai kyau, wanda yake idan ba hakan ba za ta kai ga sassan taban abin da bai dace ba. Balla ita yarinya ta girma, shi kuma yana ɗan ƙarami, za ta ɗora shi akan wani abubuwan da addini bai yarda da shi ba. Yasa ake ankarar da kowa, ake nunar da kowa, ake sanar da kowa, yaro da babba. Kuma yaran nan tun yana karamin ya san wannan abun ba daidai ba ne, ba zai aikata shi ba. Amma in bai sani ba fa, aka ce sai aka yi manzalin balaga ba. Haka sai aikata, saboda yadda balagar ta ta sauka wani daban. Wani zai iya samun kansa ma a ya balaga shekara 15, wani sai ya kai shekara 18. Haka ya mace ta iya tsintar kanta ta balaga shekara 11, 12, 13. To sai ya kasance ana tunanin sai ta kai 13 nan za ta balaga. A 11 sai ta balaga, kuma wata san wancan abin illa ba ne. To in ta je ta aikata, kaga ai an cutar da rayuwarta, domin ba a koyar da ita ba. Shi kuma duk abin da baka sani ba, iyayenka suna da laifi, domin su ya kamata su taimake ka su baka ilimi.
To, an zo gurin malam, to a matsayinka na malami, shin hakkin waye a tsakanin iyaye ko malamai a makarantu su koyar da yara sanin wannan ilimi na jima'i ko kuma na sanin kansu ma?
Hakki farko na tarbiyya hakki ne akan iyaye. Hakki na neman ilimi hakki ne akan iyaye. Har idan ba su da lokaci ko ko ba su ilimantu ba su ma, to sai su dauki mutum su kai shi makaranta domin a ilimantar da shi. To, abin da aka ce makaranta, akwai mutanen da ni na san su a yanzu a gidajensu iyayensu su suke ba su ilimi na addini kafin su tafi. Ilimi na zamani za a zauna a buɗe littafa a karanta musu su haddace su sani su koya. Ba zai yiwu a ce duk kowane gida ba sai sun fito waje za su nemi ilimi, a'a. Inda sai aka kai mutum ya samu ilimi to anan za a koya masa sanin Allah da manzon Allah da yadda kuma zai tsare rayuwarsa da kuma yadda zai kyautata rayuwar. In a gida ake bashi ilimi to su ya cancanta su gaya masa. In ba su da lokaci ba su da ilimin suka dauki dukiyar su don su nema don su ilimi. Makarantar da suka kai ita ce ta kamata.
A lokuta da dama akan samu iyaye suka yi sakaci wajen jawo ƴaƴansu a jiki wato ba su da lokacin ƴaƴansu balle ma su faɗakar da su hanyoyin kare kai. Wanda hakan kan jefa yaran har ya kai da an ci zarafinsu.
Gaskiya in yaro ya tsinci kanshi a cikin wannan yanayin gaskiya abin a tausaya mishi ne. A ce iya ba ku samu lokacin ƴaƴanku ba. Malami baba shi baba taimako fa zai maka fa. Haƙƙi ne na iyaye dole.
Haƙƙi ne na iyaye ƙwarai Fatima amma kuma a wannan zamanin da muke ciki da zaki ga iyaye kowa ana an tashi ne ana nema. Ana neman yadda za a rufa ma juna asiri. Sai inga su ma malamai suna da matakin taka suna da rawar takawa ta musamman wajen tarbiyyar yara saboda idan har ka ce zaka koyar kamar ka dauki amana ne daga hannun iyaye ka daura ma kanka so sai inga su ma ya kamata a ce tun a makarantu a ce akwai wani mataki
darasi da ake koyarwa
ba za a ce daga wannan aji ya kamata a dinga koyar da yara ire-iren waɗannan saboda akwai yara da dama da a wannan zamanin ba sa samu lokaci irin lokacin da muka samu da iyayenmu ba sa samu a wannan zamanin kuma ba komai bane yasa saboda zamani yanzu yazo dole fa ka tashi ka nema in kana son ka rufa mu kanka asiri ka rufa mu naka asiri
to masu sauraro abinda lokaci ya bamu dama kenan a wannan makon amma idan Allah ya kai mu makon gobe kasance da shirin ina zamu je matasa domin jin ci gaban wannan shirin yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma wakiliyarmu Shamsiya Hamza Salaman Abu da ya haɗa mana sauti ni Hadiza Kyari ke cewa mu kasance lafiya ma
kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Aisha Ma'azu da maimaitin shirin ƴa mace.
Assalamu alaikum Isuwa. Barka da muryar yau. Mu barka da kasancewa da shirin ciwon ƴa mace tare da ni Aisha Ma'azu. A cikin shirin ciwon ƴamace za mu kawo muku ci gaban tattaunawar da nayi da Dr. Amin Ahmad Shehu ƙwararriyar likita kuma mai taimakawa mutane fahimtar kansu da kuma Hafsat Badan. Hirarta mu a yau za ta mai da hankali ne akan yadda bayyana abin da ke zuciyar mutum ke tasirantuwa wajen samun nutsuwa. A yi sauraro lafiya.
Mutane da dama suna ganin cewa mata su ne suke jefa ƴan uwansu mata cikin kunci. Misali, mace ce mai yiwuwa ta rasu ta bar ɗa a gidan miji kuma a'a take zaune gidan miji da kishiya sai kiga idan ita mai yiwuwa ta take da iko a gida a yadda za a juye al'amura cikin gida sai kiga ɗan nan dai da ba nata ba yana cikin wani hali. Kwanakin baya an samu yaran da kishiyoyi suka ɗaure a kirkin tumaki. Kanin ba za mu ce mu mata mu muke jefa kanmu cikin wannan hali.
Akwai waɗannan abubuwa gaskiya amma zan sake dawowa da mu magana da na zancen neman sani da neman ilimi don duk wacce take da ilimi wacce ta san dalilin da yasa Allah ya halicce ta tana da isasshen ilimi ba za ta irin wannan ba saboda ta san in ba kama ta duniya ba za ta je ta tarar wanda ya tudu da wanda ya turo mu duniya gaba ɗaya kuma za ta yi bayani. Saboda haka duka akan rashin ilimi ne dole a tashi a iyaye a tashi a yi wa mata ƴaƴa mata ilimi ka a dinga ware maza ƴaƴa mata ilimi. Ilimin nan da nake faɗa ba wai na boko ba kawai ilimin addinin musulunci kuma ilimi ne zurfi ba wai ai karatu kawai ai karatun zuku da sauransu ba ai wa mata su nemi ilimi yadda za su iya sanin me ya dace da su kuma abubuwan da bai kamata a yi ba sai ga zai rago a haka.
Tarakta, kin yi bayani a game da nau'o'in cin zarafi, ko za ki mana ƙarin haske akan haka?
To, abinda zan iya cewa a nan shi ne ana samun haka da yawa, don yadda na ce harkokin da halayen rayuwa yanzu sun yi wuya, kuma mazajen nan da yawa suna ganin matan nan suna zaune ba wani abu suke yi ba, hankali yawanci yana tashi. In hankali ya tashi, mutum ya fita bai samu abin da yake so ya samu ba, ya zo gida an dora masa wasu abubuwan da zai dauki, kinga akan wa zai sauke wannan haushin, yawanci akan mata ne, ban ci haka daidai bane, ba daidai bane. Saboda haka mazan su ma kansu su dinga barin matan suna tashi, suna taimaka musu su nemi abubuwan yi, an aka hada karfi da karfe, to kin gani abubuwan wataƙila za su dan rabu, maza su nemi su ma ilimin, nemi ilimin addinin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna da iyalansa, yaya yayi, ai kowa ya san ba mai kuɗi ba ne shi, amma a haka aka zauna da kuma shi ya kamata maza a yi koyi da shi, mata a yi koyi da sunna, don a samu wannan ragin wannan tashin hankalin da rashin zaman lafiyan da ake.
Akwai abin da kike ganin gwamnati za ta iya yi da kawo sauƙi ko kuma kawo da waɗannan matsaloli da ake fama da su?
To, na farko dai gwamnati tana da kauyi a kanta na tabbatar da abubuwan nan da yanzu sun rinjayi yadda ma ake zato. Na farko shine a tsaya a duba duk wanda yayi irin wannan laifi, a tabbatar an kama shi, an hukunta shi, an hukunta gobe ma bai ba daina ba, za dai a rage abubuwan nan da suke faruwa. Dan yawanci balle abubuwan da ake wa yara, kaga yara an lalata su wani lokaci daga cikin gida ma abin ke faruwa, sai kaga ana rufa-rufa, an rufa maganar abu ya ci gaba yayi ta yaduwa. To, aka samu aka hukunta wayanda suke yin wannan abin zai ragu a nan gaba. Aka kuma kazalika aka samu aka yi wa da mazan da matan, mutum ya san meye nauyin da yake kansa da me ya kamata ya yi. Gwamnati ya kamata ta yi kokari, yaran nan da ba sa makaranta suna yawo ba su da abin yi, a samu su shiga makaranta su yi karatu, su yi ilimi, su gane meye a gabansu. Allah ya yarda aka samu haka, abubuwan da ake ciki za su ragu.
Hajiya Hafsat Ladan na daga cikin waɗanda suka amfana da irin waɗannan darussa na taimakawa mutane fahimtar kansu, kuma ta shaida min yadda ta amfana.
To, gaskiya daga farko dai in sai magana mai mace ga sai wani lokaci haka duk discussion inda ake kamar da ni ake, na yi tunanin a lot of things da aka ce wurin nan abu ne da kamata a ce tun ba yau ba ma, yana baka gane ba ne sai da wani yayi magana sai ka ce eh gaskiya ne. To, gaskiya daga lokacin zuwa yanzu, because na yi ta maganan abubuwa ne kamar an tono min abin da ke damuna tun mutum nike da wani lokaci da abu kana son faɗi sai kai shiru. To, recall lokacin da na fara aiki, aka je meeting da abubuwa suna damun kowa, ina son yi magana sai in kasa, wani lokaci sai yi magana da wanda ke kusa da ni, ce ai gashi kiga mutum ya daga hannu ya faɗi exactly what I told him, sai ce to if this person can do it, sai the first time na fara magana cikin mutane ko da na koma office ina kamar celebrating kaina ce zan iya. To, gaskiya kuma sai naga irin ɗan local friends ɗinmu da muke da, wani lokaci mutum zai zo maka da matsala ku dan yi magana da shi, sai kaga hankalin shi ya kwanta, sai ce to ashe dai ina da wayannan potentials din da ni ma ina iya yiwa wani magana kuma ya dan fito cikin matsalan shi, baka iya magana for the simple fact that ya za a gani. To, gaskiya irin abubuwan nan has really helped me in a way that yanzu inda ya kamata in ce a'a na iya cewa a'a, inda nake tunanin ba zan iya yi ba because kila ina da wasu shortcomings nan da ke hana ni, yanzu na gane ashe ba shortcomings bane, I just need to take a step further. To, gaskiya akwai improvement already in my life personally, in my life socially, in my life financially.
Ce shawarar ki ga musamman mata kasa gida, ma'aikata ne ko kuma ɗalibai ne ma, game da yadda ya kamata su tafi da al'amuransu na rayuwa?
Kusan mu mata muna da wani weakness in us da wani lokaci sai an kamanta da kai. First time na attending lecture din nan, abin da na ga ma organizers din, nace musu we taking wannan abu beyond nan inda suke, because we came from the locality, mun san abin da mata suke ciki.
akwai a lot of mata da ke bukatar irin wannan push up din. Akwai a lot of mata da ke bukatar ka zaunar da su kawai ka ce musu gashi an sai su ga lalle hakan. Religion ya samu na abubuwa da yawa, culture ya samu na abubuwa da yawa, amma in muka zauna muka fahimce su so za su taimake mu in dealing with a lot of issues al'amuranmu na rayuwa.
To mai sauraro, da haka za mu yi sallama a cikin shirin kiwon yamaci a yau, sai kuma makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya bamu iko, ku je mu da wani sabon shirin kiwon yamaci. Yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu Dr. Amina Ahmad Shehu da Hajiya Hafsat Ladan, sai wacce ta daidaita mana sauti Julie Levis Gresham, ni Aisha Mu'azu nake cewa ku kasance lafiya. Ma'assalam.
Hotonmu na musamman a wannan makon.
Yanzu haka dai, ƴan awanni ne ma suka rage da ya adabo da shekarar 2020, shekarar da ba za ta taɓa manta da ita ba. To wai ko me dadi haka da ba za mance da wannan shekarar ba?
Sunana Sani Abubakar mai nasara. A gaskiya wannan shekaran abinda ba zan manta da shi ba, na farko shine maganan COVID-19 wanda ya zo. A gaskiya an ajiye mu a gidajen mu, mun gagara zuwa neman abinci, sukai mu'amala da mutane ma ya gagara, wasu kuma ko zuwa aikin ibadu, majami'u, masallatai, duka abun ya gagara. Shine abun da dai a duniya ka a yanzu dan wanda yake duniya ba zai manta da 2020 ba.
Sunana Jauro Mai Samari. A wannan shekara abubuwa da yawa sun faru wanda mutum ba zai taba bantawa da su ba, amma abun da yafi daga mun hankali wanda ya zauna ya gina gida a bindin zuciyana ya zauna shine abun da ya shafi tabarbarewan wato tsaro, musamman ma wajen garkuwa da ake yi da mutane. Ni dinnan ƴan uwana har uku akai garkuwa da su. Idan ka je can bangaren Gambu, ƴan uwana da akai garkuwa da su suna da yawa, ciki ma har da dan majalisa mai wakiltar yankin mu na Guroje, shi ma an yi garkuwa da shi. Ga ƴan uwana a yankin Mai Samari da sauransu, duka wayannan an dauko su an tafi da su ne, ba san wa suka yi abun ba. Duka dai a cikin wannan shekara ta 2020.
Matsalar cutar corona ta ko shafi fannoni da dama, kama daga kiwon lafiya, kasuwanci da kuma walwalan jama'a. To wai koya cutar ta shafi 'yan kasuwa? Gare ta bakin shugaban kungiyar 'yan gwarnar jihar Adamawa.
To kana magana da Alhaji Isa Adamu, ita ce mun Nagwaru Traders Association Adamawa. Talle asara da zan iya cewa ta jawo wa kasashe ba, bama 'yan gwari ba, ta zawo wa duniya gaba daya. Asara ce wacce ba za ta iya musaltuwa ba, domin harkoki ne da suna tafi suka zo suka tsaya. Duk abun da aka ce an dakatar da shi na sakan na agogo, to yana iya baci na kusan awa guda. To kaga wannan asara Allah ne san iyakacin abun da aka tafka, ba wai 'yan gwari kadai ba. Wannan duniya ce, ko ko ince Najeriya mu da muke ciki, ko ko ince jahar mu ta Adamawa, ko ko ince local government namu da muke ciki. Wannan kan an yi asara, sai dai mu ce Ubangiji Allah kara karya ma sake nuna mana makamanci irin wannan annoba da muka gani a rayuwar mu da ma wa'annan da su a baya.
Na COVID-19 kenan, bayan shi kuma fa menene ya faru wanda kana fatan kada Allah mai ta shekar da mu shi?
To alhamdulillah akwai yanayin tsaro da muke fama a ciki, kannafas, barayi, ƴan Boko Haram da shauransu. Ya gagara ya samarwa da ƙasa na zaman lafiya da kuma yadda za ta tafi, kowa ya ci gajiya ko kuma ya more wa al'amarin. Wannan ma ina roƙon Allah kar ya ƙara nuna mana irin wannan bala'i da muka ta gani a baya. Muna roƙon Allah Ubangiji Allah ya kawar mana da shi. Allah ya sa dukkan al'ummar duniya ma su fita daga cikin irin wannan yanayi, ko kuma waɗanda ba su yi gaba kar Allah ya shiga da su, waɗanda suka shiga Allah ya fitar da su.
Su ma dai manazarta sun koyi bahasi dangane da wannan shekara ta 2020. Muhammad Ismail, wani da ke bin diddigin lamuran yau da kullum, ya bayyana da suke kallon wannan shekara da kuma shawarar cewa
a shekarar nan ta 2020 shekara ce wata zo mutane kusan za a ce kamar a baibai, saboda abubuwa da dama marasa daɗi sun abun nan sun faru, musamman ma a Najeriya ta bangaren abun da ya shafi rashin tsaro, wanda kusan a wannan shekara an saci mutane da yawa mutane hatta maganan ma zuwa noma sai ya kasance mutane ba sa iya noma, aka samu matsala kamar ta yunwa saboda rashin abinci, sannan kuma sai ga uwa uba maganan coronavirus ita ma ta zo da nata matsalolin wanda ya kasance a wasu wurare kamar jihar Kaduna. Ina jin an rufe jihar Kaduna ta kai wurin wata uku, abubuwan da gaba ɗaya sai ya kasance ya jawo tabarbarewan tattalin arziki da kuma tabarbarewan abinda mutane suke samu, sai ya kasance ma abinda za a sa a baki yana zama mutane babban matsala. To yanzu dai halin da Najeriya take ciki kenan, sannan kuma abinda kuma yake jawo hankalin mutane musamman wanda suke sharhi shine abubuwa kayayyaki na masarufi da na abinci sun yi tashin goron zafi, wanda zai kasance idan da can kana da 10,000 abin zaka siya da 10,000 kila sai kana da 40,000 zaka siya, sannan bacin wannan tashin goron zabi da kayayyaki suka yi ga kuma matsanancin talauci, mutane ba su da abin hannu balle a ce sun siya. So yanzu dai wannan shekara ta 2020 din nan an samu kalubale musamman ta rayuwa, sannan kuma musamman ma banda bangaren security da kuma bangaren rashin lafiya, wanda an samu mace-mace kamar a Kano lokacin da aka rufe mutane din nan an samu mace-mace da shauransu. To duk wannan abubuwa ne wanda suka faru a cikin wannan shekara ta 2020.
Ita ma dai matsalar tsaro na ko cikin babban matsalar ta addabi jama'a wannan shekarar da ake adabu. To sai dai kuma a kullum hukumomin tsaro kan yi tutiyar cewa suna kokarin dakile wannan matsala na tsaron. DSP Suleiman Yahangroje da ke zama kakakiru na 'yan sandan jihar Adamawa ya ce su ma'aluma akwai rawar da ya kamata suke takawa, ba wai kawai ake zura wa jami'an tsaro ido ba.
Game da matsala na ta'addanci dai har ila yau rundunar 'yan sanda suna haɗaka da jami'an sojoji domin mu tabbata hakan nan ba ta sake faruwa ba, sannan kuma duk matakan da ya kamata ɗauka na inganta tsaron muna nan muna kan bakanmu, kuma in Allah ya yarda za mu ɗauki matakai mu saurara harkoki na tsaro har illa masha Allah.
Ibrahim Abdul Aziz, Sashin Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri. wanda zai zo muku da karfe 4 na rana agogon Najeriya, Nijar da Kamaru, karfe 3 agogon Ghana. Sai kuma shirin amsoshin tambayoyinku na Ibrahim Ka'almasi Garba da zai zo muku a shirin yamma. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da ya hada shiri da bada umarni, Alheri ke muku fata alheri, ku wuni lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.